الشيطان اللئين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمد، صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. Bayan haka, ‘yan uwa musulmi da muke hallari a cikin wannan masallaci, da ma waɗanda wataƙil suke sauraron muryoyinmu daga nesa, muna isar da saƙon gaisuwa ta addinin musulunci, saƙon gaisuwa ta ‘yan aljanna, tahiyyatuhum yawmal qawlihi salam, wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya sa muka kasance rayayyu kuma muna halin lafiya a wannan safiya ta Juma'a, wacce rana mafi albarka a ranakun mako, kuma muna ɗauke da azumi na goma a cikin wannan shekara ta 1447 bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da yau 28 ga lissafin Fabrairu a kalandar ƴan albashi shekara ta 2026, kuma kawai da bakwai ne. Da bakwai ne? Ba da takwas ba? Na ɗauka 28. To, 27. Allah yana ɗauka da takwas. 27. Yau 27. Insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai tsarki kamar yadda muka saba a daidai irin wannan lokaci na sallan asuba, wanda muna nan a cikin surati Ali Imran, wanda mun tsaya ne a jiya, in za mu iya tunawa, akan bayanin waɗanda suke kashewa annabawa, suke kashe kuma malamai. Ƙarshe dai su waɗannan makomansu wuta ce, kuma duk ayyukan da suka yi sun kasance a rushe, ba su da wani sauran lada da za su samu. Don haka ba ƙaramar illa ba ne, wato shaidan yake wa mutane na sa su suke kashe jama'a haka babu gaira babu sabab, musamman ma mutumin da yake malami mai karantarwa, ko ko mafi muni a kashe annabin Allah, wanda a zahiri shi ne ba ma annabi ba mai girman daraja, ko malami mai kwaikwayon annabi, ko haka kawai mutum ne ya gama gari musulmi aka kashe, to mutum ya jawo kansa bala'i. Saboda akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuni akan falala da albarkar rayin mutum musulmi. Manzon Allah yake cewa lasawalud duniya, duniya gaba ɗayanta da abin da yake cikin ta, ta rugurguje ta rushe. Ahwanu inda Allah, wannan yafi sauki a wurin Allah. Min hiraqati dami imri'in muslimi, akan azubar da jinin mutum musulmi guda ɗaya. Da a kashe ɗan uwa musulmi guda ɗaya, da azubar da jinin mutum musulmi guda ɗaya, ordinary musulmi, to gara a ce duniya da duk abin da yake cikin ta na gine-gine da arziki da kayan alatu duk sun ruguje sun rushe. Ya zama babu su, to wannan yafi sauki, ahwan yafi sauki a wurin Allah. To ballantana kuma a ce mutum ya dangwalo masifa a ce ya kashe annabi, ko kuma a ce ya kashe mai kwaikwayon annabi, a wannan ya shiga uku. Saboda haka ba karamar asara ba ce mutane suke jawo kansu, ta yadda idan ba su tuba ba a wannan aika-aika ɗin suka koma ga Allah,
to mu kuma su wuta ce kuma sun shiga babu fita dindindin za su zauna man yaqatil mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban muhina tabbas duwan da ya kashe mutun da gangan haka kawai da gayya ranan alkiyama in ya tashi indai har ya kuskure ya mutu bai tuba ba ranan alkiyama ya shiga uku a fadan Allah tare da cewa duka tobala da mutun ya idan ya tuba Allah madaukakin sarki zai yafe masa zunubi mafi girma da mutun zai yi shine hada Allah da waninsa ya sanya wa Allah abokin tarayya ya zama mushriki to ko shirka mutun ya yi in ya tuba Allah zai yafe haka duki san kan da mutun ya yi in yayi nadama ya tuba tawbatan nasuha Allah zai yafe masa amma in bai tawbatan nasuha ba kuma ya shiga uku ranan alkiyama Allah ya kare mu a gaba Allah madaukakin sarki sai ya ce
ألم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مؤردون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون
ubangiji madaukakin sarki yace alam tara baka ga ba ila allazina utu nasiban min alkitab zuwa ga wadanda aka ba su wani kaso na littafi yud'auna ila kitabillahi ana kiransu zuwa ga littafin Allah yahkuma bainahum domin littafin ya zamo shine alƙali akan abin da yake ya gudana tsakanin su na rashin fahimta kuma ya tawalla fariqum minhum sai kaga wani bangare daga cikin su suna juye baya wa hum mu'ridun sun kasance masu bijirewa ba sa kaunan ai musu shari'a da littafin Allah Allah madaukakin sarki ya ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wannan yana faruwa ne saboda ƙarfin yahudanci dake cikin jinin su sun ce wai wuta ba za ta shafe su ba sai ƴan kwanaki kididdigaggu wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaru sai ya zama abinda suka kirkira a addinin su shine ya zama ya rode su ya yaudare su suna dauka cewa su masu tsira ne wanda kamar yadda muka tsokaci a kayan wannan aya a jiya ba shakka duk wani wanda yake ganin cewa shi musulmi ne kuma amma baya son shari'ar musulunci to shi ma zai iya zama wa tamkar ahlul kitabi sai ka dauki wancan misalin masalul lazina hummilit tawrata sai ka daura akan sa masalul lazina hummilil qur'an masalul lazina hummilil qur'ana thumma lam yahmiluhu kama salil himari yahmilu asfara abin da yasa aka kira su da wancan suna saboda ba sa daukan littafin at-taura da injila da matsayi da mutunci da daraja da ya kamata shi sun dauka a matsayin su na wahayi da Allah madaukakin sarki wa annabawan su da suke tutiya cewa suna bin su to kaman dai haka idan musulmi ya zama yana ikrarin musulunci amma kuma dokokin Allah da tsare-tsaren sa da ya sanya cikin alkur'ani ko akan harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya aiki da su to tabbas shi ma zai zama tamkar ahlul kitabi ne da shi da jaki ba mai raba su yace ba dan rashin bindin nan ba ku to Allah madaukakin sarki ya kare mu dan haka su yahudawa sun yaudaru ne cewa mai ai su sun ce ma nahnu abna'ullahi wa ahibba'u su ne wa ƴaƴan Allah kuma masoyan Allah sun ma ce lan tamassana an-nar a wurare daban-daban Allah ya ba mu misali illa ayyaman ma'dudat kamar yadda Allah ya kawo ana wai kwanakin da za su zauna a wuta a ce wasu shine kwanakin nan ƴan kadan da suka yi bautan dan mareki bayan annabi Musa ya tafi miƙati wato kwana 40 saboda annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya kira shi zuwa ga za a yi masa wahayin wato littafin at-taura dan da yana zaune ne ana masa wahayi ba tare da an saukar masa da littafi da suke hukunce ba wahayi ake masa domin sarkar da abubuwa ba a ce masa bai rike a matsayin littafi har sai daga baya Allah ya kira shi bayan sun kama hanya tare da tawagan mutanansa wanda a cikin tawagan akwai dan uwansa Annabi Haruna alaihi salatu wassalam da kuma sauran dukkanin mabiya Annabi Musa an dunguma ana tafiya shikenan kuma wannan abun ya faru ne bayan halakar da Fir'auna. Dan ka gane ɗan bani Isra'ila yan iska ne, ba dukan su ba amma mafi yawancin su yan iska ne. Shikenan dan kace dukan su kuma Annabi Musa ma yana ciki, yawa wani bangare a cikin su yan iska ne. Shikenan sun kama hanya suna tafiya daga barin gun da aka halakar da Fir'auna, sai suka hango wasu mutane. Allah madaukakin sarki ya ce wa jawasna bi bani Isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'a lana ilahan kama lahum aliha. Saboda tsaban duhun kai da ganganci da azal irin na bani Isra'ila, su ne ba suna kallon Fir'auna yana ta azabtar da su, yana ta halakarwa. Suka yi ta kokawa Annabi Musa, Annabi Musa ya roki Allah, Fir'auna yanzu ya halaka a cikin ruwa suna kallo. Kuma kafin Fir'auna ya halaka, dazu-dazun nan suna kallo da suka leka suka hango Fir'auna ya taho. Kala ashabu Musa inna lamudrakuna, suka ce Musa mu kan tamu ta kare, ga Fir'auna da ƴan baran dansa sun taho, ko dai mu koma gare su su halaka mu, ko kuma in mun riga mu shiga ruwa tekun, wannan ruwan tekun zai halaka mu. Annabi Musa ya ce musu kalla inna ma iya rabbi sayahdin, ku kwantar da hankalinku, ni na sani Ubangiji na da ya ce in taho da ku, kuma Allah din ya fi mu sani ina muka dosa, babu hanya, ruwa ne, shi zai shirye da mu yadda zamu yi. Garshi Allah ya ce da kike ku ruwa yake ce gida 12, kaga su dake kangararru ne, sai Allah yana biye musu da irin kangarar ta su, sun surutun kabilanci irin na ƴan bani Isra'ila, ƴaƴan gidan zuriyar da suka fito a gidan Annabi Yusuf ba sa cin abinci ko shan abin sha wanda ya fito ta hannun sauran gidaje guda 11. Dan haka in an zo hanyar ma sai in an daka sai ta tsage gida 12. Kuma ko dutse da Annabi Musa yake tafiya da shi, idan su existas ka Musa liqaumihi qulna drib bi asakal hajar famfajarat min husnata 10 aina, ko ba bakin famfo, idan dan gidan can ya ga dan wancan gidan yanzu ya tar famfo, to shi ko kishirwa za ta kashe shi ba zai sha ta gurin ba, saboda tsaban kangara irin tasu. To dan haka hanyar da za su bi ma sai ya zama gida 12 ya tsage. Bayan sun wuce, Annabi Musa ya ce to ku tsaya kar ku tafi, ku zuba ido ku ga me zai faru. Suka haura suka tafi can bakin gaba, sai suka juyo suna kallon ya Fir'auna zai, akan idanun su Fir'auna ya shiga halaka, kuma saboda tsaban dubun kai da ganganci irin nasu suna kallon Fir'auna ya halaka fa. Amma kuma sai gashi sun wuce ta wajen wasu mutane suna botan gunki, sai suka ce Annabi Musa ka sanya mana abun bota mana irin na waɗannan kyakkyawan abun botan da muka gani. Annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhaluna, kai ku dinnan bakaken jahilai, saboda ransa ya bace, ku ne Allah ya ce ta fada su da su kuna kallo, kuma shikenan jimawa ka dafar kun manta, kun manta da Allah wanda yake ce ku a hannun Fir'auna da yake da awan shi Allah ne, yanzu kun koba kuna roƙon a ba ku abun bauta kuma na daban bayan bautan Fir'auna kuka guda, kuma a ba ku wani abun bauta wanda ba Fir'auna ba gunki, ce ku dinnan jahilai ne, ji Annabi Musa. To waɗannan mutanen su ne wanda ana cikin tsaka da wannan tafiyan, sai Allah ya ce ma Annabi Musa ya je ya karbo wahayi da littafi, yanzu da zai ke amfani da shi a matsayin littafin shari'a. Tafiyan Annabi Musa karbo littafi, sai wani ja'iri da ke kiransa Samiri, mutumin Samira, Samira din yankin garin su ne, kamar ce maka Aldambami. Shikenan Samiri tare da cewa Musa sun ce sunansa Musa ne, amma zancen sunansa Musa babu wani nassi na Al-Qur'ani ko hadisin Annabi da ya tabbatar da cewa sunan wannan wanda ya aika aikan sunansa Musa, babu, kawai wasu Isra'iliyat ne ake kawo, kuma bai tabbata ba daga harshen fiyayyen halitta. Shi kuma addinin musulunci addini ne wanda yake tauqifi. Abin da ake nufi da tauqifi shine ba ka fadin abu wanda za a yi, ko kuma ka fadi abin da ba za a yi ba, sai in kana da dalili na cewa Allah ne ya fada ko kuma Annabi ne ya fada. Matukan Allah bai hana ba, Annabi bai hana ba, to asalin abun halal ne. Amma matukan Annabi ya hana, ko da babu ayan Al-Qur'ani da ta nuna cewa haramun ne, to wannan abun sunansa haramun, saboda shi Annabi yana amfani ne da wahayi, wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. To saboda haka yanzu Annabi Musa ya tafi, sai ya zamo su kuma Samiri sai ya tattaro wannan kayan alatu da suka karba a wurin ahli Fir'aun, saboda da suka tashi za su yi gudun hijira. Sai suka yi dabara suka dinga zuwa gidan kiftawa mutanen Fir'auna kenan, suna cewa ku ba mu aran daham da sinari da gwalagwale sai suka dinga dauka suna ba su cewa za mu tafi ziki an ba su aron abubuwan kayan ado kayan karau kayan kwalliya sai shi Samiri lokacin da Jibril yazo zai kira Annabi Musa ashe shi yana kallo yaga inda mala'ika yaga gurbin da mala'ikan ya taba yaga gurbin tabawa haka lokacin da mala'ikan zai tashi to da ya faki idan Annabi Musa bayan Annabi Musa ya tafi sai zage ya faki idan sauran sai ya dibi kasan gurbin da mala'ikan ya taba dan haka sai ya je ya hada yayi zigazigi ya narka gwalagwalan da suka karba na kayan ado sai ya saka da wannan kasan da mala'ikan ya taba sai ya kera musu mutum-mutumin bijimi sai ya zo bijimin yana gashi ne mutum-mutumi ne amma kuma yana kuka albarkacin kasar da Jibril ya taba shi yasa wanda daga karshe da Annabi Musa ya dawo ai ta faru Annabi Musa sai ya ce masa qala fa ma khatubuka ya Samiri qala basurtu bima lam yabsuru bi fa qabtu qabdatan min asri rasul fa nabastuha wa kadhalika sawalat li nafsi me yasa ka aikata haka ya Samiri mun tsallake saboda ya tambaye Haruna kaza kaza ya tambaye mutanen ya tambaye Annabi Haruna dan uwansa kafin ya dawo kan Samiri wanda wannan a tsarin dokokin musulunci shine abin da turanci yake ce masa fair hearing me laifi sunan sa ba me laifi ba har sai an yi provincial shi me laifi a dokan musulunci haka abin yake koda ko su sun yi shaida cewa yayi laifi a fuskar shari'a bai yi laifi ba har sai shari'a ta tabbatar da cewa shi me laifi yanzu Samiri ne yayi wannan aika aika ko Annabi Musa ya samu tabbas a wurin dan uwansa Haruna amma saboda abaiwa me laifi daman kare kansa sai ya ce masa me fama khatubuka ya Samiri to Samiri ka ji abin da ake fada an ce kai wannan aika aika ko zaka iya kare kanka sai ya ce eh tabbas abin da suka fada haka ne ni nayi to magana ta gare kuma yanzu basurtu bi malam yabsuru bihi ni na ga abin da su ba su gani ba fa qabtu sai na yi damka kabdatan damka daya fi asar ko min asar rasul daga gurin da manzon da Allah ya turo ya kira ka ka tafi miƙati sai zama na diba ba su gani ba sai na hada na narka ne wannan aika aika shine Annabi Musa ya ce masa fazhab to ni yanzu ba abin da zan maka fa inna laka fil hayati an taqula la misasa tafi a rayuwanka zaka ce kar ku zo kusa da ni kar haka zaka kare kai daya a dokan jeji ka mutu kuma haka ta faru da shi wa inna laka maw'idan lam tuklafa kuma ka duba kaga ilahika allazi zalta alaihi akifan sanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa za mu kone shi sannan mu watsa ruwan sa cikin teku ya baje ya zama babu shi kar ma wani ya dauki burbushin sa ya dauka wani bangare ne na wani abun bauta haka Annabi Musa yayi to kafin Annabi Musa ya dawo shine muhallin shahid din mu na ita wannan aya Annabi Musa ya tafi kafin ya dawo Samiri wannan aika aika bayan kwana 30 na cikin lokaci wa'adi da Annabi Musa zai yi dan ya karbi Taurat kuma azumi yayi na kwana 30 bayan ya azumi kwana 30 sai yawo can iskan bakin sa sai ta canja sai zama bakin Annabi Musa yana bashi bashin nan irin bashi bashin tashin bakin mai azumi saboda yawuni bai ci ba bai sha ba kaman dai da bakin mai azumi yake dan haka cikin bakon abu bai shiga masa ba sauran ciriri da hucin cikin sai yana fitowa ta baki dan haka sai iskan bakin ta canja Annabi Musa sai ya ce dan wani reshen ita ce yayi ashwaki sai Allah ya ce masa a'a me yasa ka goge bakinka ya kai Musa sai Annabi Musa ya ce naji iskan bakina ta canja ni kaina bana jin dadin fitowar wannan iska shi yasa daga muna magana da kai kar ka ji wannan bashi bashin bakin nawa shi yasa na goge sai Allah ya ce to ka sa sai ka ƙara kwana 10 eh sai ka ƙara kwana 10 dalilin da yasa ya zama kwana 40 kenan Annabi Musa sai ya ƙara azumin kwana 10 bakin sa ya sake canjawa da wannan iskan saboda babu daman yin ashwaki din yanzu tunda Allah ya masa doka shikenan sai ya karbo At-Taura shi yasa arna suke azumi 40 shi yasa suke wani azumi 40 din asali kwana 30 ne to amma sai yayi gaggawan goge bakin sa saboda yaji dadin iskan fitan bakin Allah kuma ya tuhume shi dan me sai yace yayi ne saboda ya tsarkake bakin ga wannan bashi bashin da ke tunkari Allah da magana kar Allah ya ji wannan bashi bashin bakin nasa sai mu kuma a shari'a mu kafin mu karasa wannan bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana canjawan iskan bakin mai azumi atyabu yafi dadi min rihil miski inda Allahi a wurin Allah. Turaren almiski wani turare ne mai dan karan tsada, akwai jebun sa wanda zaka ga mutane suna amfani da shi, amma turare ne mai tsada wanda sai masu kudin gaske suke iya amfani da shi. To kamshin turaren almiski kamshin turare ne wanda baya tada hankalin mai ji a hanci. To kamshin almiski bai kai wannan bashi bashin da muke ji ba na bakin mai azumi, saboda wannan bashi bashin ya taso ne a sanadiyar bautan Allah. Mun gane wannan bayanin ko? To saboda haka canjawan iskan bakin mai azumi ba ta da matsala a wurin Allah madaukakin sarki. A hannu guda mu a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kai ashuwaki, ba ma ashuwaki ba, kari ashuwakin zamani man goge baki kenan, ya halatta kai amfani da shi, ya halatta. Saboda asalin manufan goge baki ai ba kumfan ake hadewa ba, kuma duk abin da zaka iya bakin yake tsayawa ka kurkure ka furtsa, babu wani wanda zai saka makilin a bakin sa ya hadi sai fan yaro ne karami. Amma mutum da hankalinsa ya san iya hakoran zai wanke, kuma babu yadda za a iya hade wannan abun goge baki, in ya gama zai kurkure bakin sa ya zubar. To daidai yake da yayi ashuwaki wallahi ta'ala a'ala wa a'lam. To saboda haka su zalika bi annahum qalu, sai suke cewa alanta masanan naru ta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'adudat, sai kwanaki kididdigaggu waɗannan kwanaki 40 din da suka bauta wa dan maraki, wai daga nan sai kuma Allah ya cire su shiga aljanna. Ga wannan akwai wawaye, wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, sai zamo kirkire da suka yi, kage da suka yi, wannan shi ya yaudare su a zubin gudanarwa na addinin su. A gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce
كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزئ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
الله يسعدك يا الهيري. وبنجي مدوكين سركي يجي فكيف إذا جمعناهم يا كيك زمان أبن زيكا سنشي يدمك تتروس اليوم لا ريب فيه أتارا سأوانين يوان دبابك وكنتو ونين ينا سوا وفيت كل نفس ما كسبت كما زاء تكا وا هو تري أبن دتا أيكتا وهم لا يظلمون وما باب وان ذا أتشوتاكو أزالن تيشي علي مساكومي. قل اللهم كتي الله مدوكا كنسركي مالك الملك شيني مملكين سراوتا تؤتي الملك شيكي بعد سراوتا من تشاو غواندا يغداما وتنزي الملك من من تشا شيكي وكبي وملكي غواندا يغداما wato izzu man tashau, shi yake daukaka yake ba da izza ma wanda ya ga dama, wato zillu man tasha, kuma shi yake sanya kaskanci, shi yake sanya kaskanci ga wanda ya ga dama har yanzu. Wannan tsari ne na Allah, shine ya izzu man yashau, shine tutu isu manta shaka ke girmama ko kake karrama wanda kaga dama, wato zillu manta shaka ke kaskantar da wanda kaga dama. Diya dikal khair, alheri gaba daya a hannunka yake, innaka ala kulli shay'in qadir, kai ne mai iko akan dukkan komai. Waɗannan ayoyi suna mana ishara ga karfin kudura ta Allah madaukakin sarki, cewa dukkanin wanda suka yi rayuwa a doran duniya tun daga annabi Adam da matarsa Hawwa da su ne farkon rayuwar dan Adam a duniya, duk wani wanda yazo sunansa ƴaƴansu ne ko jikoki, in ka so ka ce ya tattaba kunni, amma dai duka mu ƴaƴan annabi Adam ne da Hawwa, wanda kowa da zai iya kiyaye nasabansa dan wane zai tike ne zuwa ga dan Adam, shi yasa sunan mu ƴaƴan annabi Adam. To tabbas tun daga annabi Adam har mutun na ƙarshe da Allah zai halitta a duniya, za a wayi gari a wata rana da Allah madaukakin sarki zai tattara mu, li fasalil qada, domin ai hukunci a tsakanin abu abubuwa da mutane suka aikata a junan su da kuma tsakanin su da mahallicin su Allah madaukakin sarki wanda babu wani wanda za a zalunta a wannan rana za a buga mawazi mizani na auna ayyukan bayi shi yasa a ranar alkiyama idan an je da mutum zai samu daman yin kallo na zai yi kallo sai dai babu wannan dama da shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada za a tayar da mutane ne a ranar alkiyama hufatan uratan gurlan babu takalma babu tufafi kuma in namiji ne babu kaciya sai na Aisha tace manzon Allah to manzon Allah to ai sirki da sirki fa akwai kunya yaya mutum zai da sirkin sa sai manzon Allah ya ce mata laysal amri kazalika ya binta bi quhafa al'amarin ya wuce wai har ma mutum laysal amri ala an yahamhum zalika ya ma wuce mutum ya tunanin wai mata ce a gefen sa ko kuma ganin surukin sa saboda kowa nafsi kowa ta kansa yake dan haka dai a ranar alkiyama za a wani da umawazinal qist za mu daura mizani za a kafa shi domin yin adalci a tsakanin mutane kuma tsarin adalcin Allah shine duk wani abin da ka aikata babu zancen wai ka tsaya kana jayayya tare da cewa Allah zai biya mutum dama domin tsarin Allah ne kamar yadda muka yi bayani yanzu a tsarin Allah shine kai mai laifi ba a daukan ka matsayin kai laifi sai ka kasa kare kanka kuma shi yasa Annabi Sulaiman mun dan koma da baya Annabi Sulaiman dan dawo da lokacin da tsuntsun dan Al-Hudhud ya gudu a cikin tawagan Annabi Sulaiman ya tafi hidima na da'awa kuma ya dawo da albishir mai kyau tunda bai fada wa Annabi Sulaiman zai tafiya ba da Annabi Sulaiman ya gane fatafaqqada dayar ya leka rukunin askarawan sa na tsuntsaye sai ya ga bai ga Al-Hudhud ba kala mali me yake faruwa ne yanzu Annabi Sulaiman la aral hudhud banga tsuntsun dan Al-Hudhud ba am kana min al-ghaibi ko dai yayi kwangeni yake zuwa wannan tafiya da muka shirya to tabbas idan ya biyo hanya ya tarar da mu ya riske mu ayin da muka yi da zango la u'azziban naku azaban shadida zan masa bakar azaba inji Annabi Sulaiman awla asbahan da ko kuma in yanka shi mata gari gaba daya awla ya'ti yanni bi sultanin mubin ko kuma ya kawo mini dalili da yasa bai zo wannan tafiyan da muke yi ba daga ƙarshe da yazo yace masa me yasa ka zama baka nan sai yace ai na dan zagaya ne domin naje naga kuma ma baka sani ba nazo maka da albishir naje na tarar da wata masarauta wanda a wannan masarautar mace ce take musu mulki kuma mace na tarar da ita ba sa bautawa Allah suna bautawa rana ne sai Annabi Sulaiman yace to eh lalle yanzu kan kazo da bayanin da zamu bincika kuma da aka bincika ƙarshe dai Bilkis da tawaganta gaba daya Al-Hudhud shine ya zamo a sila aka bashi wasiƙa ba je jefa musu to a ranar alkiyama Allah zai bada dama wa mutane su kare kansu shi yasa in kana karanta Al-Qur'ani zaka fahimci haka idan an zo ana tuhumar mutane zaka ji sun hade baki sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina sun rantsa da Allah su ce su kaf a duniya ba su taba yin shirka ba saboda sun ga fushin Allah sun ga wuta domin za a zo da wuta mutane suna tsaye a filin hisabi haka manzon Allah ya fada shine ma'anar waci a yawma izin jahannam za a zo da wutar jahannama a wannan rana kowa yana kallo za a jawo ta kamar da manzon Allah ya ambata tana da linzami ko su tiyari ko birki guda 70 a cikin kowane birki da za a rike ta karta yi tsalle da danne mutane akwai malaika guda 70 a ciki amma a hakan suna jawo ta kikikaka ma'anar jannatan shi sai ka kwatanta da yadda NGOI ko masu kora shanu inda za a kai su wurin sayarwa take in bijimi mai fada ne zaka ga an saka wajen mutum uku ko hudu wani lokacin suna raka shi mai ja yana ja wani yana ta gefe da gefe wani kuma yana ta baya yana kulawa saboda bijimin zai iya yin barna mai jansa sai an saka wata igiya ta baya ana dan masa tarnaki sai wani yana ta gefe da gefe saboda kar ya sunkuce wani ta gefen hagu ko dama da haka za a raka shi da za a ji a daure kuma hakan sai an ji a nan din ana kulawa da shi saboda kar ya barna to haka wuta za a jawo ta kikikaka ana jawo ta amma a haka manzon Allah ya ce in ta leko ta ga mutane tana lekowa za ta ga alamu na ganan ma'abotan shiga wuta sai ta yi yunkuri za ta fauce a hannun mala'ikun nan ta danne waɗannan da take kallo din tare da cewa ta san wanda suke gurin ba dukan su bane a cikin wuta din amma ita dake an yi programming dinta tana kallon dan uwanta ma'ana danta wanda zai shiga ta san wannan nata ne in ta yi yunkurin faucewa manzon Allah ya ce walaula annahum adrakuha la aharakat min biljam ba dan Allah ya sa su laye a sunan Allah bane mala'iku da in ta subuce a hannunsu duk wanda yake filin hisabi sai dai wani labari za ta babbake shi wato amma da ke tsarin Allah ne in tai wannan fautan za su danne ta sidiki shine Allah yake ba mu labari yace takalu tamayyizu min al-fayz tana kusa da tumbatsa ta fashe saboda ta cika da fushi kuma a daidai wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki yake bayani cewa za a dauki mutane a jefa su a cikin jahannama wanda su yan jahannama direct entry ne babu media babu prelim wa nahnu a'lamu bil ladzina hum awla biha siliya mu ne muka fi sanin su waye suka fi cancanta da shiga wuta babu kade file ballanta na ayi bincike to shine Allah madaukakin sarki yake bayani anan fa kaifa iza jama'anahum li yawmin la rayba fi yaya suke tsammani idan muka tattaro su ga wani ne wanda babu kokonto a kai wafiyat kullu nafsin ma kasabat za a cika ma kowace rai abubuwan da ta aikata babu tawaye babu tawaye lada saboda duk abin da ka aikata zaka ganshi halarci inda muna da tsari mai karfi zaman da muke nan yanzu za a iya kafa wannan abin daukan daukan ta dauki da hotunan mutanen suna motsi da mai karatun yana duka wanda daga baya tsawon shekaru za su ci gaba da kallo to yadda dan adam yayi wannan camera video da ake na dan hotuna da muryoyin mutane wanda daga baya za a kunna a ga kaman haka kuma Allah madaukakin sarki ya sanya wa kowannen mu camera video sa a wuyansa wanda asali camera video camera da ake amfani da ita a wuya ake daukan ta aka fada kafin daga baya samu wannan tripod din da ake daurawa sai ya zamo da shi yake amfani wurin shooting a ranar alkiyama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin suratul isra'i wanda mun karanta kenan mun sha karantawa ko Allah madaukakin sarki yake cewa wa kulli insanin alzamnahu da'irahu fi unkihi kowane dan adam an sanya masa abin da dan bayanansa a wuyansa wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura za a fitar masa da shi ranar alkiyama a matsayin littafi da zai karanta shine bayanin littafi da Allah madaukakin sarki yake fada wa man uce kitabu ko biye mini ko kuma wara azhari za a bai wa mutum littafi a hannun dama ko hagu wanda aka bashi littafi a dama wannan kan zai samu hisabi mai sauki wanda aka bashi a hagu ya shiga uku to dan haka duk abin da mutum ya aikata karami ko babba bayan mutum yayi musu Allah madaukakin sarki bai yi laifi ba sai Allah ya ce fal yawma ko al yawma naktumu ala afwahihim za mu toshe bakunansu wato kallimu na aidihim sai hannayensu su yi mana magana wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun kafofinsu kuma su yi shaida bisa ga abin da suke aikatawa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa yawma yuhsharu adaa'ullahi ila an-nar fahum yuhzaun hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksubun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana allahu allazi antaka kulli shay'in وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون idan an taso da makiya Allah wanda suka yi watsi da karantarwar da manzanni suka yi a bayan kasa sun ki su amfani da ayoyin alkur'ani sun ki amfani da ahadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan an tasar da su an kora su za su shiga wuta sai Allah madaukakin sarki ya ce to ku dakata abin da yasa za su ku a wuta bari ku ji shahida alaihim sam'uhum sai kunnun su sai musu shaida wa absaruhum gannan su sai musu shaida gaba ɗaya jikin su ji Allah madaukakin sarki kowane bangare zai shaida ya ce da ni akai wannan aika aika to anan ne sai Allah ya bude harshen sai to harshe kare maabocinka wa qalu li juludin sai su ce wa jukkunan nasu lima shahidtum alaina dan me za ku kiyin shaida akan mu bayan mu da kudin dubutan zamu shiga qalu an takana Allahu allazi yantaka kulli shay ce Allah ne da yake sa komai yayi magana shi yasa bi magana a yau wa khalaqakum awwala marratin shi ya halice ku tun a farkon fari wa ilayhi turja'una to shi yasa anan Allah ya ce wafiyat kulli nafsin ma kasabat kowace rai za a cika mata abin da ta aikata babu tawayewa wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlim rabbuka ahada Allah ba ya zalunta bawa da komai duk abin da ka aikata hakan nan zaka tarar da shi wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zarra sharran yarahu dan haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa وَقِيَ كُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ كَتِمِي إِيكُنْ يُنْ وَنَّا وَيْشِينِي أَلَّا مَالِكَ الْمُلِكِ مَمَنْ لَكِنْ سَرَوْتَ وَمَمَنْ لَكِنْ إِيكُ مَمَنْ لَكِنْ شُوْغَبَنْشِ يُبْتِ الْمُلِكَ شِيَكِ بَعْدَ شُوْغَبَنْشِ كُوْ جَاقُورَنْشِ كُوْنْكَ سَوْكَ شِي مُلِكِ kamar yadda yawanci malamai sunzo mulki suke fassara shi da saboda Bahaushe ya dauki kalmar larabcin a matsayin yadda take kuma yana amfani da ita an ce mulki shine mai cikakken ikon sarkarwa ko ka so ka ce shugabanci jagora Allah shi yake bada jagoranci ma wanda ya ga dama kuma duk hankoranka da dabaranka na sai kai shugabancin Allah bai sa za ka yi babu yadda ka iya za ka iya samu ba yawa Allah shine yake bada mulki din shi yake bada shugabanci shi yake bada sarauta shi yake bada iko ma wanda ya ga dama kuma shi yake daukewan mulki din har yanzu a hannun wanda ya ga dama kuma shi yake daukaka wanda ya ga dama saboda ita daukaka wata abace wanda babu yadda mutun ya iya da ita walillahi al-izzatu walirasulihi walmu'minin izza ko buwaya ta Allah ce da manzansa da masu imani to Allah yana duba bayinsa ne na musamman sai ya ba su jagoranci tare da cewa a wasu lokutan zaka ga an ba da jagoranci din a wani wanda bai cancanta ba idan mutane amma tabbas duk wanda kaga ya samu shugabanci to akwai wani sirri da Allah madaukakin sarki ya boye a kimshe a cikin zuciyarsa wanda ba kowa bane yake iya sani akwai wani abin da yafi sauran da shi shi yasa lokacin da mutanen Bani Isra'ila suka nemi a ba su annabi da a ba su shugaba ibi aslan malikan muqatil fi sabilillah ka tayar mana da shugaba suka fada wa annabi su wanda zamu yaki dan daukaka addinin Allah sai ya ce musu ni ina tunanin fakar a wajabta muku yakin ya zama ba sa ku yi ba sai suka ce malana Allah muqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina sai gashi da ka wajabta musu yaki din kuma ya zama an ba su shugaba inna allaha qad ba'asalakum daluta malika hakika Allah ya ba ku daluta matsayin shugaba qalu anna yakunu lahul mulku alaina zaka ce taya za a sa daluta kuma a ce wai daluta ne shugaba akan mutalaka wa nahnu ahqqu bil mulki minhu mu muka fi cancanta mu zama masu mulki sama da shi wa lam yu'ta sa'atan min al mal shi fatalaka ne to taya talaka ya za a zama mai mulki wannan kuma ikon Allah ne shi yasa aka samu professor mai tuka keke ya zama gwamna na wata jiha ko mota ba shi ko babur da keke ke tafiya wurin lecturer ne kaga daga nan zaka gane Allah shi ne mai aka dauko shi aka ce so kai ne dan takara sai ya zama yana da izza yana yin abin da ya ga dama kuma haka dai Allah madaukakin sarki yake yin abin sa akwai misali irin wannan din suna da yawa wanda zaka ga mutum ba komai bane in mun mai da abin shekaru masu yawa a baya annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shine karami tare da cewa akwai ganin sa amma shine karami akan yayin sa a gaban baban su Yaqub sai ya zama yayi mafarkin taurari 11 da rana da wata suna girmama shi a matsayin sun masa sujada sai ƴan uwansa suka ce to lalle wannan ya kamata mu kawar da shi domin akwai alaman zai zama wani abu a gaba duk da barun da suka yi na kawar da shi din ba su cimma hakan su ba ta cimma ruwa ba dan Allah madaukakin sarki shi yake bada mulki kuma shi yake daukaka wanda ya ga dama dukutun gila da suka shirya sai zama bai tasiri ba kuma duk wani mataki na halaka annabi Yusuf sun bi an jefa shi a rijiya yaro dan karami da bai wuce shekara 8 ba ko 7 a wannan lokacin an jefa shi a rijiya kan sun halakar da shi bayan an fito da shi suka ga bai halaka ba sai suka yi tsammanin zai iya fadafa mukunta aka yi masa wadannan fatake su mai da shi wurin baba sai suka ce bawo mu ne suka sake sayar da shi karshe kuma yazo ya dawo ya zama shine mai ciyar da su mai mulkan su gaba daya to dan haka Allah madaukakin sarki anan yake fada watu izzu man tashau Allah shi yake daukaka wanda ya ga dama watu zullu man tasha kuma shi yake kaskantar da wanda ya ga dama bi yadihil khair mallakan komai na wadata mallakan komai na shugabanci mallakan komai na dukiya ko arziki a hannun Allah madaukakin sarki suke Allah shi yake mai wanda ya ga dama daga cikin bayinsa innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai iko akan dukkanin komai wanda zamu zo mu ji bangare ko wani kadan daga cikin abubuwa na ikon Allah wanda ba mahalukin da ya isa ya canja su sai fa ya zuba ido kawai ikon Allah sai kallo idan Allah kai mu gobe nan zamu dakata saboda kulewar lokaci muna addu'a abinda muka fada ya zama daidai Allah ya sadaka mu mita rayya a cikin lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon Allah gafara da addu'an ya cire fahimtar kurakuran a cikin zukatan mu akwai tambaya ko ƙarin bayani Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid